muna masu shaidawa lalle ba abun bautawa bisa cancanta sai shi Allah kaɗai. Muna masu shaidawa lalle Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ba mai batar da shi, wanda kuma Allah madaukakin sarki ya batar da shi ba mai shiryar da shi. Ya Allah, muna roƙonka shiryar ka ka shiryar da mu. ‘Yan uwa musulmi, abinda kwadobar mu take karantar da mu shi ne, da yawa mukan yi watsi, da yawa mukan yi jifa, da yawa mukan yi ko unkula dangane da damar da Allah madaukakin sarki ya ba mu na lokaci da wadata wurin bautar Allah madaukakin sarki. Dan uwa musulmi, ka dubi lokacin da Allah madaukakin sarki ya maka arziki da shi. Dan uwa musulmi, ka dubi damar da Allah madaukakin sarki ya maka arziki da ita, ka tashi ka yi amfani da waɗannan al’amura guda biyu domin ka bauta wa Allah, domin ka yi abin da zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da ta lahira. Biko lokacin da za ka ɗauki yatsa ka sa a bakinka, ka ce za ka ce kai to. Ingantaccen hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maqbunun fihima kasirun minan nas. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai ni'imomi guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane ranar gobe kiyama za su yi kamunga dangane da su. Ni'imomi guda biyu da Allah yake wa al'umma, wanda da yawa daga cikin mutane ranar gobe kiyama za su ɗauki yatsa su sa a baki su shi, za su ce kai ko Allah ya yi mani ni'imomi guda biyu amma ban yi amfani a cikinsu, wanda amfanin aikin da zai amfane ni ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake as-sihhatu wal faraf, lafiya da Allah ya baka. Idan baka yi amfani da lafiyarka wurin neman abin da zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da ta lahira ba, ranar da ka wayi gari wannan lafiyar ka rasa ta, sai ka sa yatsa a baki ka ce kai to, me ya hana san da inke da ƙarfi da lafiya in aiwatar da kaza. Al-faraq, dama, dama, damar da Allah madaukakin sarki ya baka. Idan baka yi amfani da ita wurin yin abin da zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da ta lahira ba, sai an samu ranar da za ka ɗauki yatsa ka sa a baki ka ce za ka ce kai to, Allah ya ban dama ban yi aiki da ita ba, gashi na bari har damar ta sabuce min. ‘Yan uwa musulmi, iya daga cikin damar da Allah madaukakin sarki ya yi mana a matsayinmu na matasa, samartaka, zango na samartaka, zango ne na dama da Allah madaukakin sarki yake ba wa bayin Allah. Dan haka yi amfani da wannan zangon da Allah ya ije ka cikinsa a halin yanzu na sabartaka, ka taimaka wa addinin Allah, ka taimaka wa iyayenka in suna nan da ransu, ka taimaka wa society ɗin da kake rayuwa ciki. ‘Yan ko baka yi ba, hakika ka yi watsi, ka shagala, ka gafala daga abin da ya dace da kai ka aiwatar da shi. ‘Yan uwa musulmi, addinin musulunci ya yabo matasa. ‘Yan uwa musulmi, addinin musulunci yana alfahari da matasa. A koda yaushe idan muka duba Al-Qur'ani mai girma, conflict ɗinsa from koba to koba, tun daga kan suratul baqara ko suratul fatiha zuwa minal jinnati wan nas, babu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambashi matasa da sunansu na matasa. Babu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambashi matashi da sunansa na matashi, sannan kuma ya aibata shi a cire hanci. Duk wani matashi da kaga Allah ya ambashe shi da sunansa na matashi a Al-Qur'ani, gaba ɗayan Qur'ani daga kwabar hannun dama zuwa kwabar hannun hagu, to Allah zai faɗe shi da alkhairi ne. Wannan yake nuna mana wato matasa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsayuwa suka yi tsayin alkhairi. Sun yi amfani da ƙarfinsu, sun yi amfani da damansu wurin yin abin da ya dace. Dan haka shi yasa Qur'ani ma da yazo bai zage su ba, Qur'ani ma da yazo bai aibata su ba, Qur'ani ma da yazo sai ya yi yabo a gare su. Anya ko ‘yan uwana matasa, mu mako muna ƙoƙari wurin ganin mun yi koyi da irin waɗancan matasan da suka rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bal mun kan a wannan zamaninmu da yawa ma matasa an tafi an bar su a jahilci. Mu kan da yawa a wannan zamanin mu ma matasa an tafi an bar su addinin ma da suke ba su san inda za su fuskanta da shi ba idan muka duba ayar farko da Allah ya fara ambatar matasa a cikin alqur'ani ita ce ayar da ta zo a suratul yusuf aya ta 30 lokacin da Allah madaukakin sarki yake nuna challenging ko kuma kalubale da mata a zamanin annabi yusuf suka kalubalanci dan mai garin a wato matar mai garin su ta hanyar neman yin lalata da annabi yusuf Allah ya kubutar da shi sai Allah madaukakin sarki yasa suka furta yanayi da lokaci da annabi yusuf yake ciki a wannan lokacin lokaci ne na samartaka lokaci ne na jinin sa yana sacrificing a jikin sa Allah madaukakin sarki yace wa qala naswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha daga sai suka kira annabi yusuf da alfat ma'ana saurayi sannan idan muka duba har zamanin da yayi a kurkuku yayi zamani da wasu matasa mutanen kwarai waɗanda suke sun zama dalibai ga annabi yusuf a cikin kurkuku wanda duk abin da ya faru da su ko wani al'amari da suke son su aiwatar da shi kamar yanda mai akabari yake cewa wala yahillu li ahadin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi bai halatta ga wani yayi aiki a addini sai ya san mai hukuncin Allah a cikin wannan aikin to ya kasance waɗannan matasa ba sa gudanar da wani al'amari fa sai sun je sun yi fatawa a gaban annabi yusuf alaihi salam dan haka Allah sai ya ambace su a yusuf dan aya ta 36 sai ya ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayan sannan idan muka duba bayan annabi yusuf alaihi salam ya baro kurkuku ya zama mutum babba a ido dama can babba ne a kasar misra har an nada shi an bashi matsayin na minister of finance wato harkar ainihin wato ya wa gwamnan bankin wannan kasar a wannan lokacin ya wayi gari a karkacin sa akwai waɗanda suke ma'aikata da suke hidima wanda ta danganci kasuwanci waɗannan din sai Allah madaukakin sarki ya ambace su da matasa sai ya ambace su da matasa sai Allah ya ce wa qala li fityani hij'alu biba'atahum fi rihalihim kaga sai Allah ya ce li fityani kaga sai ya ambace su da matasa kuma ya ambace su da alkhairi waɗannan kasuwancin suke matasa ne masu tsaya wato masu tsaga dantse masu tsayawa su fitta gumin su domin su nemi halaliyar su ba matasa masu zaman daba ba ba matasa masu zaman dumama banci ba ba matasa masu zaman kashe wando ba dan haka yi koyi da su kai ma ka je kai noma kai kiwo kai kasuwanci kamar yanda muka karanta wata kubar ma a baya wanda ayoyi da yawa daga cikin alqur'ani mai girma sun nuna haka kamar baqara 275 kamar ainihin furqan aya ta 7 da aya ta 20 da ainihin irin su qasas aya ta 37 38 da kuma suratul juma'a ayoyi ukun karshe ta 9 da ta 10 da ta 11 da sauran wasu ayoyi a cikin alqur'ani mai girma wanda suka nuna muhimmancin kasuwanci to kai ma ka tashi ka nemi naka na kanka a matsayin ka na matashi sannan Allah madaukakin sarki ambatar matasa da ya fara ambata da ya sake ambata bayan wannan namba ta uku namba ta hudu kenan a wanda Allah ya ambata a matsayin matasa kuma ya fade su da mutanen kirki sai ka zo cikin suratul kahf aya ta 10 Allah madaukakin sarki sai yake nuna ashabul kahf su ma matasa ne masu gudu domin tsira da addinin su gudu ba irin gudu na mun tsorata ba gudu irin wanda yake danne mu kai gafi da addinin mu yace is our fityatu ila al-kahf kaga sai yace fitya is our fityatu ila al-kahf fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina rashad Allah ya sake ya mana bayanin su in detail yace nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ayata sha uku a kafran yace innahum fitya yace mu ne zamu baka labarin su labari na gaske mu ne zamu baka true story din su sai yace innahum fitya su matasa ne sannan Allah madaukakin sarki ya dada ambatar wani matashi a matsayin dan bada agaji da gudunmawa a annabawa woran gudanar da ayyuka wanda suka shafi addinin musulunci a surah kaf dan aya ta 60 Allah madaukakin sarki yace wa iz qala musa li fatau kaga duka ayyukan da na karanta za ku ji akwai fata ko batun ko fitiyan a cikin su wa iz qala musa li fatau mana lokacin da annabi Musa ya fada wa wannan saurayin nasa me raka shi wannan neman karatu a wurin kabiru yace la abarahu hatta abluga majma al-bahrain aw anbiya quba sannan Allah ya dada ambata aya ta 92 a wannan sura din ta kahf yace falam ma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba bal lokacin da rikici ya rikice tsakanin annabi Ibrahim da mutanansa masu bautan gumaka masu bautan allolin da ba Allah gaske ba rikici ya rikice al'amari ya munana lalacewa ta kai lalacewa aka wayi gari bayan sun fita wurin idin su annabi Ibrahim ya je ragaraga da gumakansu ya faskari gumakansu ya mayar da su ainihin wato ya rugurguza su suna dawowa da suka ga gumakansu an lalata su sai suka ce a man fa'ala hadha bi alihatina wayi wa gumakan mu wannan waye tsare allolin mu wasu shashi wani shashi daga cikinsu da suka tashi sai suka ce a ayatu 60 anbiya suka ce sami'ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai suka ce mun ji wani saurayi dama yana aibata su ana ce masa ibrahim babu wanda zai zo yayi wasu irin wannan aika din sai wanda muka ji shi yana aibata su dan haka sai suka ambashi annabi ibrahim a matsayin matashi sami'ina fatan yazkuru sannan ka duba dan uwa musulmi dan gidan annabi ibrahim alaihi salam annabi isma'il alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi ibrahim a mafarki cewa ya kama dan sa ya yanka domin neman yardar Allah annabi ibrahim ya kirawo dan kai tsaye ba wata takunta gashi ga dan sai yake ba wa dan shawara a hikimance sai ya ce ya bunayya ya kai dan karmi dana kuma wanda yake masoyi a cikin zuciyata bifo wannan lokacin sai da Allah ya ce wallan ma falan ma balaga ma afsaya wato ya fara girma ya zuba da zama matashi ya zo zangon da za a shi moriyar sa sai Allah ya umarce shi da yanka shi sai annabi ibrahim yake cewa ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu yace dana Allah ya nuna mu a mafarki in yanka ka fanzur ma za ta ra amma kai shawari da kanka ka gani tafi yace kai shawari da kanka ka gani ko za a iya aiwatarwa ko ko sai ainihin wannan dan albarka saurayin albarka mutumin kirki mutumin kware mai biyayya ga Allah da manzansa mai biyayya ga babansa sai yace ya abati fa almatu umar yace ya kai babana abinda Allah yace kai ka aiwatar da shi yace kuma satajiduni insha Allah min asabiri in Allah ya yadda zaka same ni cikin masu hakuri waɗanda za su jure su bari ka aiwatar da wannan doka mai zafi a kansu kanga matashin kware aya ta 102 a cikin suratul saffat dan haka yan uwa musulmi mu tashi a matsayin mu na matasa musulunci yana alfahari da mu tashi mu amfani addinin mu da kanmu mu tashi mu yi abin da zai zama shi gaba ga addinin mu mu taimaka ma iyayenmu kar mu bari muna matasa iyayenmu suna shan wahala kar mu bari muna matasa iyayenmu sun wahalu a lokacin da muke kanana lokacin da muna da rauni yanzu kuma jinin mu yana yawo a jika amma mu waye gari mun yi burus su je su yi duk abin da suke yi domin su tanada abinci a gida mu kuma muna filin kwallo muna kwallo mu kuma muna daba muna tadi mu kuma muna wata majalisa muna tadi ba wani abin da muke yi face mun koma amma in muka dawo abin da baba dan nan ya turkato ya samu ta gumin sa yana ci gaba da renon mutum muna yaran mu har yanzu gashi mu ma muna so mu ga da yaran mu kuma mu waye gari iyayen mu suna wahaluwa akan mu in mun yi wa haka iyayen mu haka ba mu yi wa kan mu adalci ba ba mu yi wa addinin mu adalci ba ba mu yi wa iyayen mu adalci ba ƴan uwa musulmi mu tashi mu miƙe mu yi tsaye domin mu taimaki addinin Allah ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon tsayuwa akan hanyarka ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon tsayuwa akan hanyarka ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka kyawawa ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa dukkanin manan kowa da irin ta tasa bukatar da yake da ita ya Allah in ta alheri ne Allah ka biya mar wannan bukatar tasa ya Allah wannan bukatar tasa in ba alheri bace ba ya Allah ka canza mar ita ya Allah ka saka mar wanda take da alheri kuma ya Allah ka tabbatar masa wadanda suke mabukata a cikin mu ubangiji Allah ka azurta su ka wadata su ka yalwata musu ya Allah ka yassare musu wadanda suke da wadatar ya Allah muna roƙonka kai musu ƙari cikin arzikin da kai musu kuma ya Allah ka amintar da su a cikin wannan arzikin da kai musu ya Allah muna roƙonka ka raye mu muna musulmai ya Allah ka dauki ranmu muna mu'minai ya Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ya Allah muna roƙonka ka nuna mana bata bata ce ka ba mu ikon nisan tatta Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوموا إلى صلاتكم وصلوا اللهم وبارك